To za ka fara da gabatar da sunanka da kuma dalilin da ya sa kuka tsawaita yajin aikin nan.
Sunana Dr. Christopher Piuna, ni ne mataimakin shugaban Academic Staff Union of Universities ASU a Nigeria. Bayan meeting nan ne da muka gama shi, mun ƙara jan wannan yajin aikin na wani wata uku kuma yanzu haka. Domin halin da gwamnati take nuna mana, Minister Injigi da shi Umajuba sun nuna ma 'yan Nigeria cewa maganar ilimi ba damuwar su ba. Ya 'yan Nigeria dai da suke wahala iyayen kansu ba damun su ba, kuma yanzu nan ma gwamnatin da kanta ta nuna mana cewa in ba maganar zaben da suke gaban su ba su ba su san wani abu. Amma NLC sun nuna mana cewa za su so su shiga tsakanin mu da gwamnati a kawo karshen wannan yajin aikin da muka shiga ciki, kuma in dai sun ci gaba yanda suke yanzu nan haka, muna fatan nan da ko sati daya ko sati biyu ko sati uku za mu ji cewa wannan yajin aikin mun janya shi.
Menene dalilan ku tun farko da kuka tsandama cikin yajin aikin?
Tun daga farko dalilan da yasa muke yajin aikin nan ba wani wai kudade ne za a bamu mu kanmu 'yan ASU ba. Kudaden da ya kamata a tura ma universities ne a samu a yi gyara, kuma gwamnatin kanta ta san gyare-gyaren da ya kamata a yi a university. Amma akwai wani yarjejeniyar da muka shiga tsakanin mu da gwamnati a 2009 ya kamata a sake a duba a ga su abubuwan da da muka yarda da su da gwamnatin. Har yanzu gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi, ya kamata bayan shekaru uku mu sake mu duba yarjejeniyar nan mu yi wata sabuwa bai wayannan abubuwan ba. So a shekarar da ya wuce nan 2021 mun yi zama da gwamnati. Gwamnati ta tura Babalaki SAN shine ya jagoranci gefen gwamnati, bayansa Professor Muzali Jibril ya zo ya yi. Mun gama wannan abubuwan duk tare da su. Tsoron a sa hannu ne kawai gwamnati fiye da shekara yanzu ba su duba ba, ba abin da suka yi. So wannan na cikin ɗayan abin da ya sa muke kan yaji yanzu. So muna son 'yan Najeriya duk duniya ma ta sani wannan UTAS da muke magana a kai ba wai zama kawai muka tashi muka ce za mu yi UTAS ba. Gwamnatin ne da kanta ta ce mu je mun je mun yi, kuma yanzu ya zama rigima.
Kun tsawaita wa'adin da kusan wata uku kenan, kuma ɗalibai na ta cewa su ma za su fantsama kan tituna su nuna baƙin cikinsu a game da wannan mataki da ka ɗauka.
Gaskiya mun tausaya mai ɗaliban makarantun, mun gane cewa wannan matakin da muka ɗauka ba su samu da sauki ba. Amma muna son ɗaliban nan su duba baya ajujuwan da suke da shi a jami'o'in nan, ta ya aka same su? Harfa da makarantar nan su manta, wannan gwamnati ne da ta yi daga cewa ta ƙara school fees. Mu ne fa muka ce kara ƙara school fees. Yanzu nan in an bar gwamnati sai da makarantun ma suke son su yi ma kansu. Mun gane cewa yana da zafi cewa kun yi wata ɗaya biyu wata uku na gida. In da a ce muna da gwamnatin da ta san muhimmancin ilimi da ba za mu yi wayannan abubuwan ba, ni ma muna son mu koma aikin. Wata biyu ke ne yanzu ba a biyan mu albashi.
Wani kira za ka yi wa gwamnatin tarayya?
Su yi hankuri su ɗauki ilimi da muhimmancin da ya kamata a ƙasar nan.